hadisi na biyar wanda kansa zamu tsaya shine hadisin wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha alhadith alkhamis an ummul mu'minina ummi abdullah Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad rawahu al-bukhari wa muslim wa bi riwayati li-muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wannan hadisi an karbo shi daga ummul mu'minin wato uwar mu'minai ita ce ummi abdullah uwar abdullah Aisha radiyallahu anha ita ce Aisha Allah ya kare da a gare ta Aisha ita ce daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu fallan kasance ta matan Annabi kuma baya da haka tana da wata fallalar daban shine duk cikin matan Annabi Annabi ya fi kaunanta sama da kowa da mun tambaya Annabi wa kafa so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan a cikin maza fa yace babanta Abubakar Siddiq amma duk da Annabi ya fi son Aisha baya zaluntan sauran matan ta saboda ita raba kwana yake da su daidai wa daida har a kwanakin sa na karfe da yake cutar ajali ba zai iya tashi daga wannan daki gobe ya koma wancan gobe ya koma wancan ba yana so ya tsaya daki daya kuma dakin Aisha yake so ya tsaya sai da ya tara matan sa ya nemi izinin sai ce kun ba da izini ai diya ta a dakin Aisha suka ce mun ba da izini Annabi kenan bai yi dictatorship ba a gidansa sai da ya nemi izini yace kun ba da izini da sun ce ba sai da basura daki sai an raba wanda suka ce a mun kyale kaji a yiyar ka dakin Aisha yana daga cikin farallanta a dakin ta ne a hannunta Annabi suka yi bar duniya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ransa a lokacin ina tallafa da shi tsakanin cinyoyina da kirjina Allah ya zare masa ransa kuma aka binne shi a dakin Aisha domin bayan rasuwar ta aka ce ina za a kai shi wadansu ce a kai shi masallaci wadansu ce a kai shi bakke wadansu ce a kai shi wuri kaza sai Ibn Abubakar zai ce ai Annabi ya faɗa cewa babu wani Annabi da ya taɓa mutuwa sai sai an binne shi inda Allah ya karɓi ransa ba a ɗaukar shi a kai shi wuri sai aka binne shi a dakin Aisha wannan falalar da ke nan wannan ba karamin falala bane kuma dama can kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta Aisha ta yi mafarki taurari guda uku sun fada dakin ta sai aka waye gari ta tambaya Abubakar Siddiq sai ce nayi mafarki je taurari guda uku sun fado dakin ta sai Abubakar ya shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba bayan Abubakar yana cikin mutanen da Allah ya sanar da su tasirin mafarki da Annabi ya bar duniya haka binne shi a dakin ta sai ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi bakin ce taurari guda uku sun fara dakin kuma ga ɗaya ya zo saura biyu suna tafi ana nan sai sai tana Abubakar kuma ya bar duniya shi ma sai aka binne shi a dakin ta kusa da kabarin Annabi Aisha ta ce so nike in mutu a binne ni a wajen sai kawai Umar dan Khattab ya yi komai da dan sako yace yana neman falala in dai ya riga ni mutuwa yana so a binne shi kusa da Abubakar tace ba inda zan yi masa rawa dole na amince nace in ka riga ni to kaza an riga ka ajiye ni sai Umar ko ya riga ta mutuwa kaga wannan mafarkin ya tabbata hadisin da nan cikin Muwatta na Imam Malik wannan duk ba falalanta bane ba shi ne a tsara mata maza wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazajen da suka fi kowa cikin musulunci Abubakar da Umar da yana makabartan suna dakin ta to wannan kadan kenan ana ce mata Ummu Abdullah ba dan ta taba haihuwa ba akwai yayarta mai suna Asma'u binti Abi Bakar tana da ɗa Abdullahi dan gidan Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna to wannan dan shine Annabi ke jingina ma Aisha ya ce mata Ummu Abdullahi kuma daga nan ne malamai suka ce ya halatta mutum yayi alkuniya ko da ba ya da ɗa ya halatta ka zaɓi wani suna da kake so ka ce mu rinka kiranka Abu Ammar ko mu rinka kiranka Abu Yas ko Abu Khalid dan ka tana Khalid bin al-Walid kashi ko kana kwanan shago baka riga kai aure ba ya halatta ba komai duk masu hasara su je su yi hasaran su ya halatta mu kira ka in kana so daga yau Abul Qasim Annabi ya ce ku sa sunana amma kar ku yi alkuniya da alkuniya ta dan alkuniyar Annabi ne Abul Qasim ya ce kar ku cewa wani Abul Qasim sai shi sallallahu alaihi wasallam قال الرائشة تسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم من أهدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أهدث في أمرنا وان دي إركلو في أمرنا أتكل لما رمو هذا وان لما رمنا من الدين وان دي إركلو ما ليس منه أبين دبايا تكنسا يزوي توتا جأشكي fahuwa raddun, to za a mayar masa da kayansa. Kaga al'amru a nan gurin annabi na nufin musulunci, fi amrina haza, wanda kirkiro wani abu cikin lamarinmu na musulunci, malami sa gina abinda baya cikin musulunci sai ka kirkiro ka kawo shi. Aisha ta ce annabi ya ce fahuwa raddun, sai aka kawo masdari, amma ana nufin ismul maf'ul ne, yana nufin fahuwa mardudun, amma sai aka kawo kalmar rad, wanda tana nufin mayarwa. Ba wai abin mayarwa ba, shi ne ma mayarwar gaba ɗaya. Wa fi riwayatin man amila amalan, a wata riwayar daban ta muslim ta ce man amila amalan, wanda bai yi aikata wani aiki laysa alayhi amruna, ba ku umarninmu a kan wannan aiki, fa huwa raddun, to wannan al'amari an mayar da shi ba za a karɓe shi ba. Wannan hadisi shi ne ƙashin bayan rusa dukkan wata bid'a a bankasa. Duk abin da yake bid'a ne wannan hadisi ya rusa shi. Abin da duk mutum ya gina shi a kan bid'a Allah ba zai ba shi lada ba. Dan ba ma za a karɓa ballan tana magana ba da lada, fa huwa raddun kawai haka ce. Kuma a nan gurin akwai waɗansu wanda za su zo wajen maganar bid'a, sai su ce to ai dan ka ce kar ai bid'a, yanzu kenan kar mu shiga jirgi, kar mu shiga mota, kar mu hau keke, kar mu hau mashin, kar mu yi amfani da speaker ko amplifier, kar mu yi amfani da dukkan wani abu kirkira dan su maganin ababe bid'o'i ne a lokacin annabi babu su. Wace hanka za ka ba shi, sai ka ce da shi dakata ka ji. Waɗannan al'amurra da kaza na addini ne su? Ba addini ba ne ba. Wani abu ne na bukatar rayuwa. Annabi kuma ya rusa duk abin da yake sunansa menene? Addini. Yace man ahdasa fi amrina haza. Wannan haza dai isharatun ila maza? Isharatun ila addini, isharatun ila al-islam. Babu wanda zai ce idan na hau mashin daga nan gurin na tafi da maturu lada na bai kai wanda ya hau mota ba, wanda ya hau mota gingimari ta katako ladansa bai kai wanda ya hau fijo ba, wanda ya kai fijo ladansa bai kai wanda ya hau mamalasta ba, akwai wanda zai faɗa ka? Ba ayyukan lada bane ba, bukatun ka na duniya wani. Saboda haka duk bid'a da ta shafi lamarin duniya kirkira kenan a duniyance, ka kirkiro mota, ka kirkiro kwamfuta da duk abin da zai taimaka wa rayuwa ta ci gaba, wannan shari'a ba ta hana ka ba. Amma kirkira ta fuskar addini ka ƙara ko ka rage ko ka kawo wani abu da sunan balla ko wata sallah ko wani zikiri ko wani salo na ailala ko wani salo na istighfari, to wannan shi ne bid'a wadda shari'a ta rushe. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fata cikin muslim, an zo an tambaye shi ga waɗansu mutane suna yin kilili ga dabino, su ɗauki idan dabino ya huda su zaga shi su ɗauko iri nan su sa a nan gurin dan ya bayar da ɗa. Sai annabi ce wannan zai amfani? Ai ba zai amfani ba. Sifabe suka ce ai mun shayi ko yana amfani? Sai ce kun shayi yana amfani? Suka ce to ku kuka fi na sanin lamarin duniyar ku, ku kayan ku. Wannan ba haila bane ba istighfari bane. Da haka ba sa jiran sai annabi ya bada umarni kafin su je su. Duk abin da gwaji ya tabbatar da an haɗa kaza da kaza zai bayar da kaza, yan haɗa sinadari da kaza zai bayar da kaza, sinadari da kaza zai bayar da kaza, wannan a duniyar ka je kai ta yin kirkirar ka ba hana ka ba. Amma a cikin lamarin addini dole ka bi, wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ko babu wata bid'a mai suna kyakkyawa, dukkan bid'a fata ce, kullu bid'atin dalala. Kar ka taba zamanin akwai wata bid'a sunanta mustahabbiya ko bid'a mustahsana ko bid'a kyakkyawa, wannan duk rabe-rabe ne wanda ya fara kawo shi a cikin duniyar ilimi shine Izzuddin bin Abdul Salam, wanda shi kira sultanul ulama a cikin littafin sa Qawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam. Sai ta biya ne kuma. To a wurin sa Imam al-Qarafi, ɗaya daga cikin malaman Malikiya, yayi karatu sai ya ɗauko wannan abu ya rubuta cikin littafin sa. To a cikin wannan tunda shi dan Malikiya ne, sai Uthman bin Affan bude shi kuma ya ɗauko cikin littafin wannan Imam al-Qarafi, shi kuma ya sa a nashi. To na faro maka daga asalin wanda ya fare, dan sai Usman dan fare daga karshe ya kirki ya turo daga cikin littafin waɗancan. Dan karka ce ka gani a cikin littafin shi Usman bin Dan Fodi bin Fodiyo ihya usuna wa sunnatul bid'ah, ta akwai bid'a mustasana a karba. Tun daga can sama wanda ya fare Izzuddin bin Abdul Salam an mayar masa da martani, wanda ya mayar masa da martani kuma dan Malikiya ne, shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa Al-Ittisam. Ya ragarga da wannan batu yace babu wata bid'a mai suna mustasana, kullu bid'atin dalala. Yace wannan kullu din baqiyatun ala babiha la yadkhulha at-tafsir. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada kai, wanda muka kuskure ko tunduban harshe Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa
wannan
hadisi ba a yi tarbiyya bayan kwana uku, wannan hadisi ne hadisi ba ya da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu malaman sukan yi ƙoƙari ma su ce a'a, wai idan har aka wuce kwana uku kace za ka kawo mutum tarbiyya, to wai kuma kamar mutum ne ya ji ciwo sai ka zo ka fama shi, wai ya ɗan manta da mutum kuma sai ka tuna masa ita. Wannan duk tawili ne mara asali, asalin abu zaka iya mutum ta'ziya ko da bayan shekara ɗaya ne da ya masa rasuwa. Allahu akbar.
Da tambaya ta gaba yake ta za ta malam dangane da fitar da aljani ne. Shin akwai wani mafi ƙarar da ya nuna haka kan cewa ana cire aljani jikin mutum ko ko idan magana da mutumin mara lafiya yake wayya aka yi aka tabbatar da cewa aljani ne yake amsawa. Ko kuma aljani ya ce a haɗa haya kaza a rubuta a haɗa da itace kaza in aka shafa a jikin mutum aljanin zai fita. Kuma hukuncin wata bai yarda da wannan magana ba.
Abin da nake nasiha ga dukkan ƴan uwa kan irin waɗannan matsaloli shine bincike na ilimi kafin ka tabbatar da abu ko kafin ka kore shi. Bincike na ilimi ya tabbatar da cewa aljini na iya shiga cikin mutum, sannan kuma ana iya karanta masa Qur'ani ya fita. Wannan tun cikin azumi mun yi bayani akan wannan in baku manta ba. Sannan akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayar Imam Ahmad wanda ya tabbatar da haka. Sannan ayyukan sahabbai da tabi'ai sun nuna haka har zuwa tabi'i yana irin sa Imam Ahmad bin Hanbal. Ha kuma Ibn Taymiyyah ya yi dogon bayani kan wannan a cikin Majmu'ul Fatawa kan yiwuwar shigar aljan a jikin ɗan adam, kuma za a iya magana da shi a ji maganansa. Saboda haka abinda kawai zan faɗakar a nan gurin da su waɗanda suke yunkurin fitar da aljan a jikin ɗan adam ta hanyar yi masa karatu, ba duk abinda aljanu ya faɗa ba ne ake gaskatawa, domin aljanu Ubangiji Ta'ala ya nuna galibin su makaryata ne. Galibin abinda za su faɗa ƙarya ne. Sukan yi kokari su ce an yi wa wani sihiri ga wanda ya wa wani sihiri din, to dole in ba waɗansu matakai kuka bi ba na gano haka ba za ku ɗauki maganarsa ba, don na iya sukan kawo irin wannan tarihin don su haɗa gaba a tsakanin mutane. Ko su ce wani ya yi wa wani kaza ko wani ya yi wa wani kaza ya shayar masa kaza bai samu nasara a kansa ba. Ko su kawo wani doka kai su ba ka san cewa ba za ta fita daga jikin mutum ba har sai ka yi abu kaza, ko sun ba ka itace kaza ka haɗa da abu kaza. To galibi idan mutum ya bi su a kan wannan shi kan yi zai sa ya kauce wa tafarki zai yi shirka ba tare da ya sani ba. Yasa duk mutumin da zai rinka kokarin taimaka ƴan uwansa musulmi da aljanni shafe su wajen ya karanta musu Qur'ani aljanni ya fita, shi kansa ana so ya zanto yana da kyakkyawan harsashi dangane da fahimtar tauhidi da kuma karanta nassoci na Qur'ani dangane da sanin yadda ake yin mu'amalantar wato aljan. Ku gane cewa yadda aka saukar da Qur'ani nan akan mu yi imani da shi, haka aka saukar wa aljanu su ma su yi imani da shi. Mu da su ba bambancin shari'ar mu ɗaya ce. Ya iyawa aljanin da yake da jikin mara lafiya kafiri ne, ya halatta kai masa wazi ya mutunta. Ya iyawa mummuni ne jahili, ya halatta kai ilmantar da shi. Ya iyawa mummuni ne yana da wani bangare na ilimi ya jahilci wani, lalle ne ka tabbatar da ka ilmantar da shi a bangaren da ya jahilta, ka kuma faɗakar da shi. Amma kai ne ka san me ya kamata ka yi, ba ka sa aljanin yana baka direction ɗin ka ɗauko abu kaza ka haɗa da kaza ba, dan galibi zai maka karya. Galibin aljanu ƙarya suke yi cikin al'amuran da suka faɗa. Saboda haka ba za a daskata su ba. Amma masu inkarin fitar da aljanu, to wannan mutane ne kawai da suke son su yi inkarin abu don ba su sani ba. Balkan zabu bi malam ya fito bi ilmihi wannan ma ya ce mutu awi. Galibin waɗansu mutane in sun jahilci abu, to wai dan kawai a huta da abin sai a tsare sai. Saboda shi bai sani ba. In ka matsa mishi ba zai iya bayani ba, to tunda bai sani ba gara a tsare sai kowa ma ya huta. Ba haka yake ba. Ba dukkan abin da baka sani ba ne bai zanto babu shi ga shari'a. Me ka sani kai ɗan adam? Dan abin da aka sanar da kai baya da yawa. To dan haka ya kamata kai ma kanka adalci, duk abin da aka faɗa kai bincike, musamman in wanda suka faɗa ba su suka kekiro ba. Kai kila ka raina wanda ya kawo maka fatawar ko ya kawo maka maganar, dan kaga yana zamaninka yana tare da kai. To kamata ya ka bulle ka san da ya ambata ka je ka gani shin abin da ya faɗa akwai shi ko babu kafin ka kare ka. Dan yadda na faɗa idan kana so ma ka kare ta mutane, bincike za ka yi da ilimi, sai ka kare ta mutane da hujja kuma ka zauna lafiya. Ka bi asalin abu a ilmance ka tabbatar babu shi. Ka zo ka kira wa mutane ka kira a gabatar da lafiya, ka faɗi dalilanka na cewa babu wannan abin a shari'a. Ka kalubalanci duk wanda ya ce akwai ke kawo shi, to idan ka haka ka fi gani. Amma haka ka koma gefe guda a ce ma ga hadisi ta ce ƙarya ne. Ni ban taɓa karanta ba. To da ba karanta ba sai zama babu. To ci gaba.
Da tambaya ta gaba yake cewa bayani ya shahara a bakin wasu malamai dangane da cewa akwai annabawa 123 manzanni kuma 313 ina ingancin maganar nan.
Abinda Allah ya bamu labari na manzanni su ne wannan adadin da ya zo cikin Alkur'ani mai girma. Waɗancan maganganu kuma suna neman dalili a je a binciko dalilin da zai tabbatar da su.
Na tambaya ta gaba yake cewa an ce idan aka yi jam'i a masallaci maimaita wani jam'i makaruhi ne yake to sai suka shigo su biyu, kowa zai sallata shi ko
kowa zai sallata shi kadai. Haka ayyukan sahabbai suka nuna. Annabi ya taɓa zuwa bayan garin Madina don biyan wata buƙatarsa, sai suka dawo shi da wasu sahabbai sai ya yi an gama sallah a masallaci, don sahabbai sun ɗauka ya yi nisa ba zai dawo ba sai suka yi sallah. sai annabi ya tafi gida ya je sallar sauran sabai kowa tafi je sallar sa shi goma sallati sun mai ta jami'a imam Nasiruddin Albani ya tattara wannan hadisi a cikin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna na'am
ya tambaya ta gaba yake cewa wa ya fi iko rike tiyamace lokacin da uwa da miji mata da miji suka rabu uban ne koko matar ce
ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ya mace idan an rabu tsakanin miji da matarsa uwa ita take cancanta ta rike ɗa har sai in ta yi aure ne sannan wannan cancanta take kawa daga hannunsa ta koma hannunsa an gane ko saboda haka idan kuka rabu da matarka baka ce za ka je ka kwace ɗanka ko za ka kwace ƴarka shari'a bata baka wannan damar ba sai fa in ta yi aure to sai ka je ka in bata yi aure ba daga nan zuwa shekara goma ita za ta rike yaro mace ce ko namiji sai fa in ka tabbatar cewa a hannunta wannan yaron zai salawanta bai samu kulawa ba ko ta fuskar abinci ko ta fuskar kiwon lafiya ko ta fuskar ilimi to anan sai ka fita hanyar shari'a ba kai ne za ka kwato ba sai ka fita hanyar alkali ya zanto hukuma ce ta kwasa ta baka har kullum ba a san daukan mataki daga hannunta ya ɗaikun mutane ana san daukan mataki daga wani wuri da yake hukuma ce saboda guje ma tashin hankali tsakanin wannan bangare na al'umma da wannan bangare na sai ta kai kara alkali ya tilasta ce ciyar idan miji suka rabu da mace kuma tana da tashi ne zai ciyar da wannan yara shi zai kula da matar dan saboda tana kula da wannan yara idan miji ya ki yarda yayi wannan bayan ko yana da halin yi tana da dama ta tauka al'amuran su zuwa ga hukumar da abin ya shafa dan a tirkasa ce ciyar sai an ana jin tsoron rashin adalci wajen alkalai to sai ta hada shi da malaman da in sun masa wa'azi zai ji in mutum ne mai kusa da masallaci yana ganin shi a jam'i kansu salawati to ana jin an ce masa Allah ya ce annabi ya ce kila zai karba to sai ta kai karar shi auren liman dan liman ya kirawo shi ya masa wa'azi ko ta kai karar shi wajen magabatansa wanda duk ta san in ta faɗa masa zai ji sai ta bi ta kan wannan hanya dan ya bata haƙƙinta amma ya tabbatar cewa zalunta take in baya bata haƙƙinta.